tare da Washington dake gudubar Columbia sashi Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan bitoci 6025 da kuma 16 abin da yayi dake jamhuriyar da jira za ku iya sauraron ba ta shirin VOA Africa akan bita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Saraudiya da Far'a da FM Dubai da Dalol FM da kuma Diya dake Bindin Kwandi sannan masu sauraron ba Ghana za su iya samun masu shirin FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hatsi inda za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci 'yan jarida da su bai da hankali wajen faɗakar da al'ummomin Afirka kan cututtukan da ke addaban nahiyar
Well, we think journalists can play a key role in every aspect of public health emergency.
Muna ganin dan jarida yana da rawar da zai taka babba ko wani bangaren samar da harkokin kiwon lafiyan gaggawa.
Sannan za ku ji ƙarin bayani kan yadda aka gudanar da bikin ranar 'yancin walwalar 'yan jarida a jihar Bauchi Najeriya da kuma ƙasar Ghana. Baya ga haka muna tafi da shirin kallabi da kuma sharhin jaridun Amurka. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labarin duniya a yanzu.
Assalamu alaikum. Sakataren yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. Da aka matsawa Huckabee Sanders Lamba akan cewa kila ta share ƙarya ne ko kuma an barta cikin duhu game da wannan batun a lokacin ta shedawa manema labarai cewa shugaba Trump bai san da batun biyan wannan matar wasu kudade ba tace na ba da ainihin labarin abin na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin sai dai a farkon jiya Alhamis ne Trump da kansa ya tabbatar da wannan batu a shafinsa na Twitter game da abin da daya daga cikin lauyoyinsa ya faɗa Rudy Giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na Fox a cikin shirin yamma cewa ba shakka shugaba Donald Trump ya mayarwa lawyer Michael Cohen da kuɗin sa da ya baiwa Stormy Daniel. Wannan bayanin dai ya saba wa bayanin farko da shugaba Trump ya bayar game da wannan al'amari. Sai dai kuma wata daya da ya wuce lokacin suna cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka da ake kira Air Force One da wani ɗan jarida ya tambayi shugaba Trump ko yana sane da wannan batun biyan kuɗin da lawyansa ya yi wa ita wannan mata Stormy Daniel sai Trump ya ce bai san dalilin da ya sa lawyansa ya biya ta waɗannan kuɗaɗe ba. Ita dai wannan mai wasan fitowa a cikin fina-finan batsa wadda sunanta na gaskiya shine Stephanie Gregory Clifford ta ce sun taɓa kwana tare da shugaba Donald Trump a cikin shekarar 2006 a wani hotel da ke Nevada. A cikin watan Nuwamba mai zuwa ne idan Allah ya kai mu masu jefa kuri'a a nan Amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki wanda yanzu haka dai majalisar dokokin biyu suna da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican ne sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai tana cikin rudu da damuwa domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba Donald Trump na kasu kuma yanzu haka shugaban ya fara lura da hakan. Ba mamaki wannan ya sa a wajen wani gangami makamancin na yakin neman zabe da shugaban ya fara a Washington da Michigan Trump ya faɗa ya fara magana da kakkausan lafazi akan jam'iyyar adawarsa ta Democrat yana cewa muddin kuka sawa Democrat kura'a a watan Nuwamba to ku wanda sanin cewa fa bakin iyakar kasar ku ce kuka bude wa gaga sai kuma masu aikata ayyukan laifuka kamar yadda wani shafi na yanan gizo mai suna Real Clear ke cewa jami'ar Democrat tana da alamun galaba akan Republican da wurin maki 7. Kasar Pakistan ta karanta wani rahoto da aka yaya ta jiya Alhamis da ke cewa wai kasar tana wata tattaunawar sirri domin ta mika wani likitan da yanzu haka yake hannu wanda shine ya taimakawa hukumar leken asirin kasar Amurka CIA ta samu nasarar kaiwa shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden samami a shekarar 2011 kuma har ma ta kashe shi. Shakil Afridi shine likitan nan dan kasar Pakistan da ya jagoranci wani campaign din ƙarya na bada rigakafin cutar hanta inda ya samu ƙwayayen halittu na gado na iyalan gidan Bin Laden. Wannan yunkurin ne ya taimakawa sojojin kasar Amurka samun damar datsa shugaban yan ta'adda a garin Abbottabad da ke tsakiyar kasar ta Pakistan. Sai dai kwanaki kaɗan da aukuwan hakan aka kame Afridi bayan labarin ya bazu cikin duniya na irin rawar da ya taka na samamin da sojojin Amurka suka kai abinda mahukuntan kasar ta Pakistan suka yi Allah wadare da shi suna cewa wannan ya karya ɗaucin su na ƙasa cikakkiya mai 'yancin cin gashin kai. Sai dai an gurfanar da wannan likita gaban shari'a kuma aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 23 na yiwa yan ta'adda maganin da taimaka musu da kuɗi a wata gunduma dake bakin iyakar kasar Afghanistan. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatan harkokin kasashen waje Muhammad Faisal ya faɗa a taron manema labarai cewa ba wata yarjejeniya tsakanin Pakistan da Amurka akan wannan batu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu haka dai a wani mataki na ba sabon ba ko kuma matakin da ba a saba gani ba, kasashen yankin kudancin Asia biyun masu karfin makaman nuklia wato kasar India da Pakistan za su fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa a cikin makon da ya gabata ne. Ministan tsaron India Nirmala Sitharaman ya tabbatar da cewa India za ta bi sahun atisayen yaki da yan ta'adda ita da kasar Pakistan. Sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947 sun yadda da juna, kuma har ma za su yi wani abu a wuri guda karkashin kungiyar kasashen da ke yankin kudancin Asia a karkashin kulawar Russia, kuma a cikin watan Agusta ne za a yi wannan atisayen. Ita dai wannan kungiyar ta tattalin arziki da tsaro da bunƙasa demokradiyya an samar da ita ce a Shanghai na kasar China a shekarar 2011, kuma kasashen da suke cikin ta sun hada da China, India, Kazakhstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, sai kuma Uzbekistan.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko an kammala wani taron karawa juna sani da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shirya kan irin rawar da manema labarai za su iya takawa wajen ankarar da al'ummar nahiyar Afirka kan yadda za su kauce wa yaduwar cututtuka a yankin. An gudanar da taron ne a birnin Nairobi da ke kasar Kenya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dodo Biyu wanda ya halarci taron na dauke da karin bayani daga birnin na Nairobi.
Madam Sarah Okade ita da jami'ar kudin jama'a na hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma ta bayyana manema labarai hakan.
Africa has a lot of public health emergencies.
Tace kamar yadda kuka sani, kasashen Africa ne ke da matsalolin gaggawa da za a iya tunkara tun fiye da shekaru 100. Don haka ya kamata mu dauki darasi kama barkewar cutar Ebola. Don haka muka ga ya kamata mu tara abokan hurdan mu don fadakar da jama'a game da barazanar irin waɗannan cututtuka musamman ma a wannan yanki na Africa.
We think journalists can play a key role in every aspect of public health emergency.
Muna ganin dan jarida yana da rawar da zai taka babba kowane bangaren samar da harkokin kiwon lafiyan gaggawa wajen shirin yadda za su tunkari irin waɗannan kalubalai. Don akwai buƙatar kasashe su shirya wajen tunkaran irin matsalolin cutar Ebola.
And so journalists have a real role to play in terms of
dan jarida yana da rawar da zai taka wajen faɗakar da kasashen su don tabbatar da cewa sun shirya don tunkaran irin wannan matsala na barkewar cutar Ebola. Kuma dan jarida nan zai bawa kasarsa irin wannan gudumawa wajen tabbatar da cewa kasar nasa ta shirya don tunkaran irin waɗannan kalubalai da kuma matakan da ya kamata a ɗauka na shirin ko ta kwana.
So they can already, before the emergency hits, they can be seeing if the country is prepared.
Madam Oka ta ƙara da cewa kafin a samu barkewar irin waɗannan cututtuka za su iya sa kasashen su shirya wajen tunkaran waɗannan kalubalai. Kuma ko da an samu barkewar irin waɗannan cututtuka su za su tabbatar cewa an samu kai agajin gaggawa. Don haka ɗan jarida yana da rawar da ke takawa na musamman wajen tabbatar da cewa ya faɗakar da jama'a kan matsalolin da za a iya fuskanta na irin waɗannan barkewar cututtuka.
Organizations like WHO can certainly help make sure that health issues are better covered.
An dai kammala wannan taron ne a garin Nairobi da ke kasar Kenya. Ya samu halartar kasashen Africa ya haɗa da Nigeria da Ethiopia da Ghana da Cameroon da Zambia da Uganda da Tanzania da kuma Senegal. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Nairobi a kasar Kenya.
Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi Najeriya mu ji yadda bikin ranar 'yancin walwalar 'yan jarida da aka yi ya kankama a jihar. Ga Abdulrahman Muhammad da ƙarin bayani.
Lallai kam aikin jarida na tattare da hatsura ba iyaka. Wani sa'in ma waɗanda ya kamata a ce su ke kare 'yan jaridar su ne kan gaba wurin musguna musu, yayin da duniya ke matukan amfana da sadaukar da kansu 'yan jaridar wurin samu labarai da ma nishaɗantarwa. Ko yaya su 'yan jaridar ke ji game da wannan rana? Da farko na samu tuntuɓar wani ɗan jaridar, Imrana Abubakar, wadda aka fi sani da suna Malam Bawa.
Wannan rana gaskiya tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. gaske ba ma ga aikin ƴan jarida ba ga sauran al'ummar duniya baki da domin kasancewar ƴan jarida suna ba da gudunmuwa yadda ya kamata ta fuskar ilmantarwa ta fuskar nishadantarwa ta fuskar duk wani harka da ya shafi rayuwa to saboda haka duk wani ɗan jarida da zaka ganshi wato ya kamata a girmama shi ganin irin gudunmuwan da yake ba don cigaban duniya da kuma cigaban al'umma baki daya
akan ƴancin ƴan jarida cewa malam bawaye
ɗan jarida yana da ƴanci kware da zuba kamar sauran wasu labarai da muke samu kasar duniya ba nan Ghana ɗan jarida aka dan saka masa mara haka yana samu yana dan walwala
sai dai ya kuma yi kira a rinka yin taka tsantsan
amma duk da haka dai kuma dai akwai taka tsantsan ga aini aikin jarida domin kasancewa ka ɗan jarida wajibi ne ka tsaya tsakaninka da Allah kai aiki don cigaban al'umma don cigaban kasa ba ga yadda yanzu harkar nan ya kasance wato zaka ga wani ɗan jarida shi ya zo neman wani bangaren jam'iyya aiki
na kuma tuntubi Shamu'un Abdullahi Baku akan bukin da ke gudana yanzu haka a Ghana
tsongon marekan ni da kaina na taba shiga cikin wannan hali ina tuni a wancan shekarar a wancan lokacin zaben da ya gabata wato na tafi daukan labari game da kungiyar matsin lamba din nan na Let My Vote Count yayin da 'yan sanda suka musu da ramiya suka rika jefa musu wato hayaki da dai sauran barkono da tsohuwa da sauransu wannan lokacin duk muna nan gurin kuma mu ɗan jaridan ma 'yan sandan suka nemi su illatar da mu kasancewar mu muna nan mu dau labari game da abin da ke faruwa
Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to da fatan za a bani aikin gafara wannan rahoto na Ghana ne bari mu je da Najeriya kan wannan batu
tun farko a jawabinsa shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi Alhaji Ibrahim Malam Goje ya yi tsokaci kan irin katsalandar da gidajen yada labarai musamman ma wanda hukumomin gwamnati ke da mallakar su
to in kace ɗan jarida akwai kasar rukunoni daban-daban akwai bangaren ƴan jarida na cikin gida akwai waɗanda suke aiki a kamfanonin jarida na karantawa akwai wakilai na kafofin yada labarai na waje to kamar da muka sani ko mutum ya ki ko ya so dole akwai katsalandan da kuma tasiri da mamallaka kafofin watsa labarai suke akan kafofin yada labaran wannan ko mutum ya ki gaskiya dole ya faɗi haka to amma wannan shine abin da ma kungiyar mu take kokarin yi yanzu na ganin cewa ta ankarar da gwamnati tabbar ta saki mara wa 'yan jarida su yi aikin su yadda ya kamata
Malam Ali M Ali shine mai bada gwamnan Bauchi shawara a fannin labaru da tsare-tsare ya buƙaci manema labarai da su zage dantse don shawo kan kutsen da kafofin sada zumunta na zamani ke musu
to na farko dai abin da nake so 'yan jarida babban sako shine su daɗa jajircewa su kuma miƙe tsaye saboda zamanin yin aikin jarida ya canjawa yake zuwan ya na gizo ya kusan gurɓata yanayin tsarin tafiyar saboda haka sai sun jajirce ba haka ba za a kwace musu sana'a
to sai dai kuma 'yan siyasa masu amfani da kafofin sada zumunta na zamani sun ce bayyanar kafar sada zumunta na zamani abin yabawa ne ko me dalilin sa
sunana Dr. Safiyanu Mai Salati kuma shugaban wata jam'iyya mai suna IDP to abin da ya faru ka san shi da adam kullun yana buƙatar abin da ya samu da wuri gare shi a kusa da shi wato su samuwar su ganga da mutane sun taimaka wajen labarin duk da abin da ake ko abin da ya taso baya jinkiri
shi kuwa Malam Ahmed Muhammad dake aiki a kamfanin Delitros ya yi bayani ne dangane da irin kalubalen da ke fuskanta a sa'ilin da yake neman labaru
to babban kalubalen da ake fuskanta wajen neman labari ba kaman kokarin da duk zaka yi a samu bayani daga wajen musamman hukumomi da ma'aikatan gwamnati game da yadda al'amura ke tafiya mafi yawancin lokaci sai ka tarar wannan bayanai din a boye suke wani lokaci sai a bar abubuwa a bar jita-jita ta yi ta yawa tsakanin al'umma to gaza samun cikakken bayanin da 'yan jarida za su gamsu daga hukumomi da kuma waɗanda suke gudanar da wannan aiki din shi yake jawo bazuwan jita-jita wani yana ɗaya daga cikin babban kalubale da ke damun 'yan jarida wajen gudanar da ayyukansu
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
ana tare ne da sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC ya zago gwanan da cewa karfe 3 da rere da minti 15. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba.
Ke horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mani ko na horan maza da rubutun jarida kafara ya shayarwa sai mai maza ya zamo dan jarida da kurkuku wadansu suke horo na su ko suke wada oda da bindiga wadansu suke horo hali ko ko su wata koda kafara ya shayarwa sai mai maza ya zamo dan jarida la fukoka fiwa ka sagai banda mu en jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba en jarida ka fara yin shayarwa sai mai maza ya zamo dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma mai wada oda na sani da tarihin kowa aje tanadi dan jarida ka fara yin shayarwa sai mai maza ya zamo
kamarin layin su kuma ga Gwani Dauda da shirin kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Mansura Isa, tsohuwar taurariwar wasan fina-finan Hausa wadda ke ayyukan taimakawa mata da yara yanzu. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, ta yi ƙarin bayani akan irin ayyukan da take yi.
Sunana Mansura Isa, wacce mutane suka sani da Mrs. Sani Danja.
Tunda aka daina tun ana sana'o'i ana kuma inganta mata, me ya janyo hankali ki haƙiƙe wannan abu?
Abin da ya janyo hankali na zuwa empowering din mata, abin da nake nufi da empowering din mata shine taimakawa mata, bawa mata jari da kula da su, da kula da ƙananan yara da matan da mazan su suka mutu suka bar su ba don komai ba. Na ga lokacin da nake film, da lokacin da nake fita nake da ƴancin kaina, na ga yanayin da nake samun kuɗi, za a kira ni aiki ko ina in na ga dama zan je ba tare da wani abu ya katse min sana'ata ko aiki na ba. Amma to da nazo nayi aure, to sai naga komai ya canza ba kaman da ba. Abubuwa sun canza a yanayin da duk abin da zan yi sai na nemi izini. A dadin lokacin iyaye ne kawai, wani lokacin kuma ko iyaye ba sa son kai abu da sun ga ka bata rai ka dan ko wani abu za su baka kai dan san da suke maka. Yawwa, aha. A da ina yawan tafiye-tafiye, amma da nayi aure na haihu dole ne sai na rage tafiye-tafiye ba don kuma da in samu daman da zan kula da gidana, in kula da yarana, in kula da mijina, kuma in kula da duk mutanen da suke a karkashi na.
Sai kika fara sana'a ko kuwa?
Yawwa, sai na koma makaranta. Dama ina diploma a BUK kafin na zo nayi aure. So bayan na aure mijina ya dauke ni ya maida ni Abuja, sai na fara political science a Abuja. So alhamdulillah na kammala karatuna a political science na gama. To da na fito sai na zo na sanin tunan ce me abin da zan yi. Da ina taimakawa mutane. Yawwa, a da ina film, ina yawan tafi-tafi kam, inje Lagos, inje Dubai, inje in soka yake in kawo Kano, in sayar in sawa da mata su zo su siya, wasu su siya su bada kuɗi bayan ƙarshen wata, wasu su siya a nan take su bani kuɗi. To bayan na aure sai na tunanin ce to a cikin business din da nake yi a da wanne ne zan iya dawowa da shi da bai zai taba zaman aure na ba, kuma da bai zai taba rayuwa ta da ƴaƴana da gidana ba. A cikin sana'o'in da nake yi a da, da nan safo muke sai na zabi empowering din mutane, na zabi aikin humanitarian philanthropist, tallafawa mata su zama masu dogaro da kansu, taimakawa marayu zuwa asibitoci, biyan kuɗin magani da kuɗin medical bill na marasa lafiya wanda ba su da hali.
To waɗannan mata da take da ke tallafa musu su zama masu dogaro da kai, kuɗi kike ba su su yi sana'o'i ko koyo?
Insha Allah, ina koya wasu sana'a, bayan mun koya musu sana'a sannan mu dauki kuɗi mu ba su je su yi. Kuma muna zuwa ƙauyukan da outskirts na Kano.
Ke ki koya musu kina dauko wanda suke koya musu ne wani irin sana'o'i ne kuma.
Yawwa, aha. Wani lokacin nakan yi da kaina.
Wanne kike yi?
Waya kaman dafa-dafa abinci tun da ni na taso na inda ake girkin abinci. Mu gidanmu gidan masu abinci ne, kowa ya san mu ya san history din gidan Nera da Kobo. An san cewa mu abinci muke yi a gidanmu. Tun lokacin iyayenmu, mamman mu ta yi abinci ta fi shekara 50 tana sayar da abinci. Sai zamanin. Yawwa, aha, zamu koya musu abinci da za su iya yi mafi sauki su sayar da shi. Muna koya musu drinks irin kayan zaki, irin abu mai sanyi da za su iya yi ko a cikin gida ne suna yi suna fitowa da shi a waje ko a cikin fridge makota da ƴan unguwa suna zuwa su yi salamu alaikum sai ba mu kaza muna so mai sannan kuma muna gayyatar mutane musamman su zo su koya musu sana'an hannu irin su yin jakunkuna yin su gan sanyi yawa sannan akwai irin setting kayan yara na sanyi da pillow da pillowcase da zannin gado duk wannan abubuwa muna koya mata sannan kuma muna bawa mata aiki in ta kama
kawo yanzu kaman mata nawa kika tallafawa
kawo yanzu mun tallafa mata sun kai 2000 insha Allah
kudi suna dawowa da shi
eh to akwai kaman wani kauye da muka je kaman kauyen mun je Gediya mun je wani kauye bazan iya tuna sunan kauyen ba wannan kauye da muka je mun tallafa da mata naira 2500 akan cewa su fara sana'a dan da muka tambaye su na suke so na kudin sana'a sai wasu suka ce wani naira 1000 wasu suka ce 2000 wasu ma cewa suke koyi cewa sai muka ba su 2500 ba muna tunanin to mutumin da ya nemi 2000 aka ba shi 2500 to zai ninka ninki ba ninki abin da muka ba shi kuma alhamdulillah sukan kira mu su ce to wance yanzu tasi man geda yanzu man geda man ta ninka
shi wannan wadannan guda biyu goma bakwa bibiya
muna bibiya
suna biya ko ku kyauta
a kyauta ne gaskiya an muka ba ku kudin mun ba ku ne amma muna bibiya mu ji kudin da muka ba ku ya amfane ku ko bai amfane ku ba
kace wani irin kalubale ake fuskanta
kai sosai muna fuskantar kalubale ba kadan ba gaskiya kaman mun kauye in muka je mota ma ba ta wucewa to muna shan wahala in zamu lokacin in zamu tafiya mun zamu tafi kaman outskirts Kano haka mu je mu aiki sai mu tafi da abincin mu da ruwan mu da komai mu da ruwan mu ya kare ba mu da wanda zamu iya sha in muka tafi tun safin ba ba mu taba kwana a kowane local government da muke zuwa ba
wannan akan hanya kenan su mutanen da kuke mu'amala da su wani irin in kalubale yake fuskanta ko babu
a to gaskiya alhamdulillah suna ba mu hadin kai gaskiya duk inda muka ji da yake mun kawo musu abin arziki ne sukan ba mu hadin kai hatta mazajen su duk suna ba mu hadin kai buri na a rayuwa in ga cewa an kau da yunwa a ƙasar nan ta Najeriya.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwata Mansura Isa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Wallahi yanzu kuma ga sharhin jaridar Amurka.
Sharhin jaridar Amurka. A cikin shirin sharhin jaridar Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump zai kara lauyoyin da ya jagoranci tsige Clinton a cikin tawagar lauyoyinsa Emmett Flood domin mai gurbin Ty Cobb. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya yi hayar Emmett T. Flood, wani tsohon lauya a Washington wanda ya wakilci Bill Clinton yayin da ake kokarin tsige shi. Lauyan zai mai gurbin Ty Cobb, lauyan da ke jagorantar masu bincike na musamman bayan ya bar aiki. Wannan batu ya fito ne daga fadar Amurka ta White House a ranar Larabar da ta gabata. A wata tattaunawar wayar hoda aka yi da Mr. Cobb, dan shekaru 67 ya ce ya fadawa shugaban kasa cewa zai bar aiki makonni da dama da suka wuce. Ya ce mai yiwuwa ya ci gaba da zama a White House zuwa ƙarshen wata domin taimakawa Mr. Flood wajen karɓar ayyukan da zai bari. Sai jaridar Washington Post, jaridar ta rawaito labari mai taken Cambridge Analytica ya rufe ofishoshinsa bayan barkewar badaƙalar yin amfani da bayanan Facebook. Kamfanin Cambridge Analytica wanda ke ba da shawarwarin siyasa wanda ya yi aikin kamfe na Trump. Wanda kuma ya fada cikin tsaka mai wuya sakamakon amfani da tarin bayanan Facebook a lokacin zaɓe. Sun ba da sanarwar a ranar Larabar da ta gabata cewar za su rufe ayyukansu a Amurka da kuma Burtaniya sakamakon karayar arziki. Kamfanin ya ba da sanarwar cewa sun rasa masu ba su ayyuka sakamakon tonan silin da ya afku a watan Maris na cewar suna ɗiban bayanan miliyoyin mutane daga Facebook. A jawabin da kamfanin ya fitar ya ce babu alfanu a ci gaba da ayyukan kamfanin. Har ila yau jaridar ta buga labari mai taken Stormy Daniels ta yi ƙarar Trump kan ya bata mata suna. Labarin ya ci gaba da cewa jarumar fina-finan batsa da ake zargin ta yi mu'amalar lalata da shugaba Trump ta ƙara rura wutar rikicin shari'ar ta a inda ta yi ƙarar shugaba Trump da laifin bata mata suna. Stormy Day ta shigar da ƙarar ne a kotun gwamnatin tarayya da ke New York a ranar Litinin din da ta gabata. A wani rubutun Twitter da Trump ya yi inda ya ƙaryata batun wani mutum da ya yi wa Stormy barazanar ta rufe bakinta dangane da alaƙar ta da Trump. Sai jaridar USA Today waje ta rawaito labari mai taken tambaya game da kuɗi dala Amurka 130. Abinda White House ta faɗa game da kuɗin rufe bakin Stormy Daniels. Labarin dai ya ci gaba da cewa shugaba Trump da tawagarsa sun ba da labarai mabambanta a cikin maganar biyan kuɗin rufe bakin jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels. A watannin da suka gabata, asirin ya bankaɗa cewar Trump yana da masaniyar biyan kuɗin kuma har ya biya lawyansa abinda ya kashe. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To an gaida kai Nazir, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bambana kan na'ura.
Assalamu alaikum, sunana Batta Haruna Damba, Habaji Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kira ga ƴan uwana matasa masu kuni a duka, masu mummunar ɗabi'ar shaye-shaye, waɗanda suke shan ababen da za su birkitar musu da ƙwaƙwalwa, waɗanda suke shan ababen da likitoci suka tabbatar da cewa waɗannan ababen za su haifar musu da illa a ƙwaƙwalensu, wanda kuma zai jawo musu illa a rayuwarsu. Shine magunguna na mura kamar su kodin fitatalin da banalin da sauran magungunan da matasa suke shawa da nufin su yi mariya. Ya kamata ɗan uwa matasa mu yi wa kanmu fada, mu yi wa kanmu kiyamun lele, mu fa shugabanni ne a gobe. Shin idan muna wannan ɗabi'a muka tashi haka, in mun samu ƴaƴa wace irin tarbiyya mu za su kasance da shi? Ya kamata iyaye da malaman addini da gwamnatoci su tashi domin karkasar da zukatan ɗan uwanmu matasa waɗanda suka kauce hanya, waɗanda suke aikata abin da bai kamata ba. Allah ta shiryar da mu matasan Najeriya da ma na duniya baki ɗaya daga Baffa Haruna Bajoga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya, al'ummar Adamawa, al'ummar Mubi da kewaye, abunda ya faru ranar Talatan nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan masifar ta fashewan ba ma bu mai kada Allah shi mai maita mana. Waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka ta yi alkawarin cewa ba za ta ga laifin kowa ba illa China akan abin ta bayyana barazana da kuma gangancin amfani da matsanancin hasken wutan nan da ka iya wa ɗan adam illa a kusa da sansanin sojan Amurka da ke Afirka. Kamar yadda jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ke cewa, sun ce wannan na'urar an cillo ta ne daga sansanin sojan China da ke Dorela aƙalla har sau uku a lokuta daban-daban, wanda hakan ya haifar da rauni ga idanun wasu matuƙa jirgin saman Amurka. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Amurka Dana White ya shaidawa manema labarai jiya Alhamis cewa wannan fa ba ƙaramin magana ba ce. Sakatariyar yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. A cikin watan Nuwamba mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, masu jefa kuri'a a nan Amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki, wanda yanzu haka dai majalisar dokokin biyu na da rinjayen jam'iyyar Republican ne. Sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai tana cikin rudu da damuwa, domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba Donald Trump na kasu.
Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ina zama da din shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injinanmu John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.